Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da rediyon amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kacukan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa
Usman Ahmad
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To a yau talata 8 ga watan Mayu shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba. To zamu karasa maganar da muka faro ne a wancan mako da wancan makon ma wanda ake zargin wasu malaman jami'a kan neman yin lalata da daliban su kafin su ci jarrabawar da suka musu ko kuma ba su maki a makarantun gaba da sakandare.
Su kuma gwamnatin namu yanzu irin waye na ababin sun dade kamar yanda nace miki tun lokacin da mu ma iyayen nan muna makaranta ana yin shi, amma in aka dauko magana sai kiga an watsar da shi. In aka dauko magana waye su ma abin ya faru da su amma suna jin tsoro, tsoro ke hana su yin magana saboda suna ganin kamar in sun fita shi wannan lecturer a shi professor ne, in aka ce za a ce tayi ƙarya a za a ce wai a dama ita ta kai kanta, sai kiga ana neman ma a bata yarinyar bayan ita ce fa aka cuce ta
amma
har a kai ga koranta. To kin gani yanzu
inda zamu ji ta bakin iyaye musamman iyaye mata kan wannan batu, kuma zamu ji ta bakin malama Rabi Mustafa ita mata tofa albarkacin bakinta.
To zamu kuma mu karanto sakonnin da muka tambaye ku amsar da kuka amsa mana a shafukan mu na abota su Facebook da Twitter.
Sai hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da wata uwa a zauren muhawarar yau da gobe.
To kamar yadda muka farta muku, bari mu fara da tambayar da muka muku na cewa wace rawa iyaye musamman mata za su iya takawa wajen ganin an dakile wannan zargi da ake yi wa malamai na cin zarafin ƴaƴa mata kafin su ci jarrabawar su, shin me abin yi?
To sakon farko ya fito daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, yace yau da gobe babban matakin da iyaye mata za su dauka shine su tabbatar sun baiwa ƴaƴansu tarbiyya mai kyau tun kafin su tura su makarantun gaba da sakandare, haka zalika su yi musu hudubar kada su bari su siyar da mutuncin su saboda abin duniya, haka zalika su gargade su akan yin abota da kawayen banza, kasancewar waɗansu daga cikin ƴan matan suna fadawa tarkon miyagun malamai ne ta sanadin miyagun abokanai.
To daga Kaura na Moda sai mu shiga garin Fatos kum, inda Dauda Garba Bena a Fan unguwar Jaji yace, to ni dai a gani na kamar ganin arahar gabas nake sa karuwar sallah asuba in ji an magana, amma idan mace daliba ta tsara mutuncin ta to kowa bane zai kusance ta ko kuma da zummar fasikanci ba fasikanci.
Sai kuma sakon Albashiru Bashir yace salam yau da gobe, hanya daya ce matakin dakile wayannan matsalolin na zargin cin zarafin ƴaƴa mata a jami'o'i, shawara ita ce a kafa kungiyoyin mata masu ƴancin kansu wanda duk lokacin da waɗannan matsaloli suka taso za su yi tsayin ganin hakan bai sa ƴaƴa matan sun kasa lashe makin jarabawar su ba.
To sai kuma Lawal Manchester Kamba yace yau da gobe hakika akwai rawar da iyaye mata za su dauka wajen dakile matsalar zargin cin zarafin ƴaƴa mata. Da farko dai ya kamata uwa ta nuna wa diyarta cewa mace ce mai ita mace ce kuma jikinta yana da muhimmanci kamin ta yi aure, da nuna mata jin tsoron Allah a duk inda ta sami kanta. Idan hakan ta faru to ta gaggauta kai ƙara, in hakan irin wannan abin da malaman ki ne ya faru, su gaggauta kai ƙara ga hukumomin makaranta. Idan ba su dauki wani mataki akai ba to sai akai ga jami'an tsaro, Allah ya sa mu dace.
Amin na gaba da gaban sa kenan. Sai kuma sakon Umar Adamu Katagum yace to ni a gani na yi wa yara tarbiyya kafin girman su da kuma addu'ar Allah ya shirya mana zara'a shine mafita akan halin da al'ummar wannan zamani ke fuskanta. Nayi wa yara dalibai mata fiade dan basu makin jarabawa. Ko shakka babu duk wani malamin da wanda ya samu tarbiya ba za ka same shi da irin wannan halaye ba.
To sai kuma Dauda bin Affan unguwar jaji to wannan mun karanta nashi saboda aka bar mu tsallake guda ɗayan da yi.
To
yawa za mu je ga awwal Amir Lawal Balaraba Giwa yace yau da gobe ya kamata mata su kafa turbani da tubali mai ƙarfi na tarbiya ga yaran su wato ƴan mata tun suna yara ƙanana su dinga zama da su suna jin matsalolin su sannan kuma su dinga nuna musu muhimmancin budurcin mace fiye da duk wani abun duniya kamar kuɗi ko kuma makin jarabawa ko kuma wani abu daban makamancin haka.
To sai kuma sakon babba Haruna Bajoga yace iyaye mata su dinga bayyana wa ƴaƴan nasu illar amincewa da yin lalata wajen neman maki a makarantun gaba da sakandare da kuma bayyana musu bolo-bolo yadda
bolo-bolo
bolo-bolo yadda hakan zai bata musu suna ya kuma bata zura'ar su suna da kuma nakasa kimar su a idan jama'a don kuwa yace don kuwa babu wanda zai so ya aure mace idan har ya ji lalatacciya ce.
To wato nace kuma kin ce bolo-bolo sai a ce ni ba fulanin nan ya tabo mutanen.
Saboda kasan nayi daidai ne shi yasa.
To bolo-bolo. To haka yake to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni kamar koyaushe.
To yanzu kuma Usman za mu je kai tsaye ga tattaunawa da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi da wata uwa da ba ta so mu ambaci sunanta a zauren mu na muhammara.
Wato saboda tsaro
ka san al'umma
haka yake.
Akwai wata matsala da ke faruwa musamman a jami'o'i ko ince manyan makarantu da ke kasan nan game da cin zarafin mata a manyan makarantu daga malaman su. To a matsayinki ta uwa, ko ya kike ganin irin wannan al'amarin? Wani yanayi ne kuke shiga ku iyaye idan ku samu labarin afkuwar wannan al'amari haka?
To matsayinmu dai na iyaye mata, muna kan gaskiya mutukan damuwa da wannan al'amarin da ke faruwa a jami'o'inmu yanzu inda ake cin zarafin yara mata. Matsala ce da take damun mu sosai. Wannan al'amarin kam tam ya dade gaskiya, don ko mu iyaye ma tun lokacin da muka tafi makaranta muna da irin wayannan matsalolin, muna fama da su gaskiya. Wannan ba sabuwar abu bace a jami'anmu a yau. Kuma muna tare mun lokacin da mu ma muke makaranta mun yi iyakan kokarin mu gan an samu mafita, amma mun ba mu kai ga cin burinmu ba ga irin wannan al'amuran. To yanzu ko tunda dai Allah ya sa mu an kawo wannan lokacin, aiko abu ne ko da iyaye mata ya kamata su tashi su dirje. Kowace mace ko in ta aika da diyarta ko da namiji ma ka tura shi makaranta, ya kamata ka diga bibiyan shi ka ga wani irin hali yake ciki tun ba yara mata ba. Su ya kamata a maida hankali da su. In mace tana makaranta, uwa tana tambayanta, baiwa Allah wace hali kike ciki yau, ya aka kwana, ya aka tashi, menene abin da kika yi a makaranta yau, me ya same ki, kana duk wani hali da suka tsinci kansu a ciki su waiwaye mu gida. Ba wai su ci su nemi kawaye ba su ba su shawara, saboda ƴan kawayen ma nasu ai duk yaran ne. Shawarwarin wayan sai ai ko ba mai kyan suke ba kansu ba. Amma ko in yarinya ko ta san maman tata ko iyayen nata da suke gida suna bibiyan su kullun, ana tambayan su wani hali suke ciki, kin ga ko yarinya in Allah ya da ta tsinci kanta a wani irin hali irin wannan din yanzu dake damun mu, ai ko uwar ta za ta fara giyama ko ko dai wanda suke duba ta. To kokarin da muke so kenan iyaye, shawaran da zan ba iyaye mata, kowace da in har ta san tana da diya a makaranta wuri mai nisa ta dinga bibiyar ta. Kanin kuma ita ƴa mace dama ana so duk inda take ta dinga kama kanta. In abu bai zama mata dole ta shiga ba kada ta shiga illa iyaka kaman karatun nan. Kin san yanzu wayan yara suna karatu da an yi magana sai ki gan su charab su ne nan. Wannan labarin in aka dauka sai ki ga su sun sa baki a ciki. Karatu ya kai ka, ka dinga maida hankali da karatunka. In abu ta zama maka dole ka shiga ciki ba kada ka shiga. Irin tambayoyin nan da ake yawan aji sai ki ga wasu ai ba ma da su ake yi ba, sai ki ga ai sun daga hannu, a su suke so a ce sun iya bada ansa. Ba shi bane karatu ba, shi karatu ba mafi alkhairin shi ma ka zauna dama kai ta ji ne. Dan irin wayannan sai ki ga wayan yara abin da ke ma jawo musu matsala kenan.
ana wannan yawan tambaya su suna yawan sa baki sai kiga wani malami a can ma zai kalliro yarinya saboda da ayin tambaya ita ce za ta bada amsa da ayin tambaya ita ce za ta bada amsa to sai ya ce ah ga wacce kaza to gaba gaba sai ki fara ji yana cewa ah to wane kaza har sai ki ji ma malami ma yana cewa ah nayi wannan tambaya ai wacce kaza ce za ta bada amsa
saboda kullum
ya ma riga ya riga ya sani to wannan kuma ai wani sign kuma yana zama illa
daga nan kuma sai ya fara
cewa daga nan to kin gani to kuma kin ga irin wancan abun ake gudu in ko yarinya tana makaranta tayi kokarin kada abu ya taba kaita ofishin malami duk abin da take yi in aiki aka ba su na makaranta ai akwai shugaba a kowane aji ana daukan wani ana ce mishi me ake ce mishi class captain to ai shi komai sai a dauka sai a bashi
shugaban
daliban kenan a ajin su to kin ga sai a dauka in aka gama aikin da aka baku kowa sai ta tattara duk har da mazan kowa ya tattara sai a bashi shi ya kai ayi kokarin yara kar su dinga zuwa ofishin lecturerin su mi suke zuwa yi a wurin to kin ga daga wurin ne ake samun matsalan nan to iyaye dama mata ya kamata in za su tura yaran su makaranta abinda ma za su fara musu gargadi kenan ana ja musu kunne kana kuma ita mace ai kokari tana makaranta ba ta tafiya ita kadai tana da abokiyar tafiya tana da abokiyar shawara shawaran kwarai ma ai sai gida ake yi iyaye mata su yi kokari yaran su za su tafi makaranta a hada su da addu'o'i iyayen ma gidan nan ana taya su da addu'o'i kana kuma in suka tafi makarantar nan ana bibiyan su ba wai dan yaro ya tafi makaranta ba sai a manta da shi a ce ai dama shi ya je koyo ne gara yayi da kanshi ba ayin haka zamanin da ne ma da duniya take kwance sai kiga yaro in ya fita saboda babu ma yanda za a iya kai shi shine sai kiga sai an dan za a dan dade sai kiga ana rubuta wasiku lokacin a samu kafin a tura mu har ya iske yaro sai kiga an kwana biyu to amma yanzu gashi nan muna da waya duk abin da ke damun ku nemi mu a gida to kinga in yaro in ya samu irin wancan kulawun ya san iyayen shi suna bibiyan shi kullun suna ce mishi wani kaza kakkai kaza sai kaga in Allah ya dama zamu samu tsari kan wannan abun
su malaman da sauran waɗanda suke bibiyan wannan al'amarin sukan ce wai yaran ne suke shiga irin ta banza suna yin abubuwan da zasu iya jin ra'ayin malaman ta hanyar shiga kananan kaya da kuma kayan da zasu fito da waɗansu bangare na jikin su ya kike ganin wannan al'amarin shin hakan shi ma hujja ne
gaskiya ba hujja bace amma kuma a wannan zamanin ma da muka zo yanzu ai an ma fito da wayansu kaida a cewa yaro in yaje makaranta yayi shiga mai kyau tun daga gida ma yara ai ya kamata a ce suna da tarbiyyar shiga mai kyau to shi ma dai kam gaskiya ba hujja bane su ma malaman ai su ma suna da nasu lefukan tun da dai kai ba abin da ya kai ka wurin ba kenan duba yarinya ne da shiganta shi ya kai ka koko koyarwa ai ba abin da ya kai ka wurin ba kenan in yarinya ta yi shiganta ta yi wa kanta amma a matsayin iyaye ma na kwarai ana koya ma yaro dama yayi shigan kwarai daga gida ya mace ta kama kanta ta sa hijabinta a ko ta samu gilanta babba ta yi lullubinta mai kyau ba shi ba hujja bane da za a dinga ma mata wannan abun ya mace yana da kyau ta je makaranta ta yi karatu su ne fa iyaye fa in mace tana da ilimi za ta ilmantar da wanda za ta haifa to in ba ta da ilimi ya za ta yi ta ilmantar da wanda ta haifa ai karatun amace na da matukar amfani al'ummar mu gaba daya kana kuma uwa ma da take gida ai ita take tarbiyyar da yaya to tarbiyyar yayan da ke ina yake fitowa ai daga ilimi ne ilimin na al-Muhammadiyya a'a ko na boko duk wanda uwa take da shi indai ta samu na kwarai to ko insha Allah yayanta masu maza su yi kwarai
irin wannan abin idan ya faru wani mataki kike ganin ya kamata a dauka daga maganan gwamnati da kuma su iyaye din
eh to iyaye dai barin fara da iyaye tunda an ce shi tarbiyya ai daga gida yake farawa to da masu iyaye su za su dinga koya ma yaran su tarbiya kyakkyawa kamar yadda na faɗa ba nace in yarinya za ta je makaranta a dinga bibiyan ta a ce mata tayi kaza tayi kaza tayi shiga mai kyau kana kuma magana in ba nata bane kar ta yi fita ita kadai kada ta yi zuwa ofishin shi lecturer ta kar ta je to in dai ko yarinya ta samu wannan kyakkyawan tarbiya to akin ga yanzu ai an samu wata tsari a nan wurin to sai a koma fannin gwamnati su kuma gwamnatin namu yanzu irin wayannan ababun sun dade kamar yadda nace miki tun lokacin da mu ma iyayen nan muna makaranta ana yin shi amma in aka dauko maganan sai kiga an watsar da shi in aka dauko maganan wai su ma abin ya faru da su amma suna jin tsoro tsoro ke hana su yin magana saboda suna ganin kamar in sun fita shi wannan lecturer a shi professor ne in aka ce za a ce tayi ƙarya a'a za a ce wai a dama ita ta kai kanta sai kiga ana neman ma a bata yarinyan bayan ita ce fa aka cuce ta
amma
har a kai ga kuranta to kin gani yanzu an samu irin matsalolin sai kiga yarinya ita fa ita aka yi malefe amma saboda shi babba ne a'a shi yana da wani babban da ya sani a wani wuri sai kiga yarinya kawai sai ta zo ta wahala to irin wannan gwamnatinmu matakin da ya kamata su dauka na farko shine dama in aka samu irin wannan ababin a jami'a yara suka fito suka ce ga abin da ya same su ba wai sai an tsaya an jawaye su kwaniki an ce sai an tara wayen su me ake ce musu su zo su zauna su kamati yawa a ce a dauko ni kamati na bincike kuma kin ga in aka tashi wannan binciken sai ki ga an yi wata da watanni har a zo a watsar da magana sai ki ga magana ta zo ta lallace irin angon nan sai ki ga wani sai irin an yi irin wannan abun a angwa an kama wani dattijo yana neman ya bata yarinya shekara uku sai ki ga kanki ce kwabo an dauki mataki lokacin an yi mishi in hukunci za a yi mishi in kai shi wajen mai unguwa za a yi in ga yan sanda za a mika shi sai ki ga yanzu nan an ga dauki wancin matakin to sai ki ga kwanan nan har an daina irin wannan ababen a cikin unguwa saboda kowa yana jin tsoro ya san in aka kama shi yanzu nan za a dau mataki ga abin da ya aikata sai muka samu sauki ba wai ya kare ba amma dai kam an samu sauki a cikin unguwa saboda ana daukan mataki to irin wannan na makarantun ne har yanzu gaskiya mu iyaye muna da nan fargaba da ka tura ya mace kana tunanin to za ta gama makarantar nan lafiya to shine muke roƙon gwamnatinmu su yi kokari ba wai kullun in aka ce an kawo ƙara ba sai a ce wai sai an dauki komiti an dauki wata da watanni kana kuma ma abin yazo ya zama
shi yasa ma yake ci gaba da faruwa
shi yasa abun ko yake ci gaba wallahi malama shi yasa abin ne yake ci gaba a ƙasar mu saboda ba daukan matakin da ya kamata a lokacin da ya kamata
to yanzu Hajiya wani shawara zaki baiwa waɗanda abin ya shafa musamman su yaran da abin yake faruwa da su akai tsaye da kuma su malaman waɗanda yawancin su ake ga sun goya wa juna baya an rufa wai asiri wai saboda haka wai su rufa wa juna saboda su ma gobe ke da su za su fada to wani shawara zaki ba saboda su ma ai suna da ƴaƴa
gaskiya
ko kuma idan aka yi makannan su ko mata su
ya za su ji shawaran zan bada na ƴaƴa mata da irin wannan abin ke faruwa kin ga da ba irin wannan ba kayayyakin zamani su waya su dai recorder dinnan da zaka yi rakan to yaran yanzu shawara da zan ba yaran makaranta da suke zuwa mata amace in za ta fita ta dauki wayarta ta sa recording duk lokacin da wani malami ya taba da zaran ta ga wani malami ya fara irin mata irin magana da ta ga maganan ba ta da kyau irin yana neman yayi mata wannan abun to duk sanda za ta fita sai ta nemi aminiya ta za ta rakata na ɗaya kenan sai kuma na biyu ta dinga sa recording kin ga yanzu in ta kama shi a recording ba wani hujjin da kuma zai iya hiddo shi an ga an kama shi ta dinga sa recording yara in za su fita za su je karatu ko da wanda suke karatu tare da su mazan ma yanzu ai wai sai su ma ƴan ajin su din ma ai suna damun su na malaman ne dai kawai abin da yake nasu bai dace ba saboda sun fi su kuma su din suna bata yaran nan saboda sun ga yaran sun zo wajen su karatu babu ba su da wata mafita sai a gare su sai ki ga shi lecturer yana ce mata ai in baki yadda ba za ki fasin wannan course din ba gaba ɗaya ma ba za ki gama makarantar ba kai ka kawo ne makaranta to irin wannan shawaran zan ba yaran nan su dinga recording duk abin da yake faruwa su ma su dauki wayan su kawai sai su kunna to kin ga ai hujja kenan su kuma malaman da suke irin wannan abin su ji tsoron Allah saboda rayuwar nan akwai ƴaƴan su akwai na ƴan uwan su akwai na abokanan arzikin su abokanan arzikin su in akai maka wannan abin kai ya zaka ji
wani ma matar da zai aura
sai wata ma kila ma matan ma da za ta zo wallahi malama ai ko matan shi ma da za ta in wannan abin ya taba faruwa da ita sai ta yi shiru a makaranta ka san irin wannan abin ya faru da ita ba saboda tana jin tsoron irin wannan abin ne sai ta yi shiru to yaran ma su dinga kokari in wannan abin ya faru da su kasu yi shiru su dinga kungiyar su duk wanda abin ya same ta tambayi wata ke anya wannan malamin ya taba miki kaza to ni ma yi mu ai gaskiya to wallahi mu hada kanmu mata su dinga kokari an wuce nan lokacin da zaka ce wai kana jin tsoro zamani ta wuce ai ta nukunuku zamani ta wuce yara yanzu su dirje su ma su tashi su yi makansu yaki su yi fada kada su bari a cuce su kowace ta rike azkar dinta in kana da addu'anka ka san Allah na tare da kai ba ma wanda isa ya cuce ka kana kuma in abu ma ya iske ka haka to ka tashi ka miƙe ka gaya ma wani ka ce wani kaza ga abin da ya yi min wani kaza ga shi in dai ma halin shi ne to za a binciko shi a makarantar dole ai ba zai iya zama wai kece mutumin yan farko da ya yi ma ba in dai har yana yi to hali ne to ai sai a hiddo halin nan Allah ya mana jagora
amin
Sai ga Dan shi ma yana dan takawa
shi ma ya je jami'a
eh wana
To haka yake, to sai mu je kuma ga tattaunawar da ita Hafsat Maina ta yi mana da Haji Arabi, uwa ce kuma yar jarida ce mai fafutukar ganin cewa mata sun samu ƴancin su da hakokin su yanda ya kamata. Ga yadda suke akan wannan matsala, ga yanda ra'ayin ta yake.
Haji Arabi, kwanakin baya na kira ki mun tattauna akan wato lamarin nan da ya ta yaduwa kwanakin baya akan zargin ko kuma yadda ake cin zarafin mata dalibai a makarantun gaba da secondary. Wannan makon zamu magana ne akan wace rawa iyaye mata za su taka wajen ganin cewa sun taimaka ko kuma sun samu hanyar da za a dakile wannan matsalar idan ya auku.
Tun kafin dai wannan magana mata a ce ya tun tuna karantun gaba da primary wato secondary, iyayen sun mata sun yi faɗakar da su a kan kan su samu kansu a cikin wannan hali. So da yadda abin jikin da za ki ga ‘ya’ya ma da yawanci sun suna yara yayin da su gina musu da nazarin sun ga sun girma cewa na yanzu ko kawo hannun yarin ya yi za su ciki wasu iyayen suna gaya mata lokacin da suka ga cewa ta fara girma ta fara mallakar hankali ta kuma ta fara al’ada. Yana da kyau iyaye su ka ido a kan ‘ya’yan musamman da ‘ya’ya mata su ne masu haɗarin shiga irin waɗannan. Ba da shawarwari da iyaye, iyaye ya kamata su dinga ba da shawarwari da ‘ya’yan.
Kamar wace irin shawara?
Kuma tun kafin shawarar yadda za ta kare kanta cewar yayin da abubuwa suke gudana tsakanin mace da namiji ko yaya namiji ya ce wata magana banza kake saurare ki, ki ja mutuncin kanki, ki ja mutuncin iyayenki, ki kare musu mutuncin. Kuma ga abin da idan yake da su karki yadda kuma da suna tattara ira a gare ki za su bata rayuwar ki, za ka shigar da rayuwar ki cikin wani hali ba sai kadai ba har da zuri'ar ki gaba ki daya. Saboda idan mutum da ta samu kanta a cikin wannan hali za ki ga abin ba ya tsayawa iyaka da kuma abin tarihi yake yi, wani abin ba ya taɓa gogewa.
To wasu iyaye za su ce to ai muna gaya wa ‘ya’yanmu irin waɗannan maganganu har da ma ƙari kuma ana samun duk da haka suna samun kansu cikin wannan wato matsalar.
Wani lokacin dama ba wani abu ke jawo hakan ba, za ki ga iyaye sun ba ‘ya’ya tarbiyya amma sakamakon rashin wasu abubuwa ta launci shi ke jawo wannan. Kamar yanzu a ce yarinya ba ta da wani wadataccen kuɗi da za ka ci abinci, za ta ga ƙawayenta suna ci kuma ita ba ta da shi yanda za a yi ta ci, ko kuma ba a ba ta ba, ko kuma wanda aka ba ta bai ishe ta ba. Abin da ya kamata ta yi a yanzu da abin shi ne godiyar Allah, duk abin da aka ba ka ya kasance ka gode, kuma kar ka zo kana neman ka haɗa kanka da ‘yar wani wanda iyayenka sun kuna a hali. Dole ka tsaya inda Allah ya aje ka domin mace ita take adana kanta. Ya kamata ka ce duba da cewar a iyayen wannan ɗin mata kaza ne ya ba su nan ba. Kowa da yanda Allah ya yi shi a duniya. Saboda haka wannan kuɗin shi ne muhimmin abu da za a cire ‘ya’ya mata hankalin su a kai. Domin su ma da wasu da waɗannan abin duniya suke yaudara suna ɗauke musu hankali. Mutum zai kawo kuɗi maƙudai ya ba yarinya sun ba ta yarda da abin da yake kawo mata har su ta zuta na yarda saboda suna buƙatar kuɗin. To in a ce iyayen ta sun wadata ta ko kuma koya suke da talauci baya hana komai, amma idan aka tsaya aka tsara komai a iyalinka cewar ina da yaro kaza da yara kaza za su je makaranta lokaci kaza, ka tsara ka fitar musu da kuɗin makaranta, kuɗin mota, kuɗin cin abinci, dan wasu kuɗin mota ma sai su ga babu, wasu ‘ya’ya matan babu sai kamari su ɗaukan su daga makaranta su da su gida. Kuma wasu iyayen ba sa sa hankali su dawa ya kawo su gida a mace ta a motar haya ta tafi, irin wannan sai ana tambayar su sun dawo a tafiye su.
To kina ganin
suka je cikin hikima ma da wari.
To kina nufin irin waɗannan halaye zai sa ta amince ko kuma malami ya ganta ya ga irin halayenta na cewa sakakkiya ce shi ma sai ya sa kai?
Gaskiya ne rangwamen tarbiyya suke dubawa wani lokaci. Wani lokaci idan tarbiyya ta wadace ta za ki ga malamin ma yana ɗarin kula da musamman yaran da suke haɗe jera. Akwai waɗanda suke za ki ga kamar bullagazai haka dariya ko ina cikin gaskiya yin hira da maza an bi karatun ba za a haɗa kai da ‘ya’ya mata ‘yan uwansu ba. Wasu suna da matsalar hulɗa da mata ‘yan uwansu amma hakan ba zai sa wai a ce ta je makaranta ba ka da abokin karatu ko wanda kuke ganawa, amma cikin yadda za ki kama kai sam da kasin baki banda dariya ya zama na mace tana da kamun kai ko banda magana da bai kamata ba musamman magana ba ta da maza ko kuma rashin kamun kai shi ma wannan duk yana jawowa.
Wasu ɗaliban sai suke cewa ai cin zarafin su ba wai sai ma ya nemi yin lalata da su ba. Wani wata yarinya take cewa wai malamin kawai maganganun ba tsaye ke mata koda yaushe. Shi ma hakan zai sa uwa ta tashi tsaye ta yi wani abu akai idan ita ta zo mata da wannan. Kuma kina ganin hakan ma cin zarafi ne?
Din malamin zai yi mutum magana ba tsaye koda auren ta yake yi, ko kuma aure zai yi kamata ta ci gaba da tashi ba. Saboda wannan yana nuni da cewa rashin tarbiyya kuma idan ta miƙa kai ta dole mata komai zai iya faruwa. In ta ja mutuncin kanta, zai mata shi kansa sai ya san cewa ne mutunci ce kuma daga gidan mutunci ta fito. Da gaskiya da hankula koda ba ta so ko ta san sai ta zo ta biye mishi.
Sai aka samu cewa uwa ta gano cewa ƴarta ita ce da laifi, ita take kai kanta kamar yadda kika ce wasu ƴaƴa ba su da kamun kai, su suke kusa kai cikin wannan lamari har malami ma ya neme su ya samu hanyar shiga ya ce ai yana so ko kuma ya mata maganganun ba tsaye ne mu lalata da ita. Shin idan kika idan mace ta samu ko kuma uwa ta samu ƴarta da wannan laifi me ya kamata ta yi?
To gaskiya dai idan uwa ta samu kanta da wannan laifi za ta ga da yawa tarbiyyar ƴaƴan Hausawa. Duk lokacin da uwa ta samu ƴarta da laifi ko kuma a ce ta samu kanta a cikin wani hali na wannan, to abin da iyaye za su duba shi ne cewar hannunka baya daɗewa ka yanke ta yar. Sautari za ki ga musamman a nan ƙasashen Hausawa da ɗaruruwan Hausawa. Lokacin da iyaye suka samu ƴaƴansu mata da laifin cikin jeji ko kuma samun kansu a cikin irin wannan hali wanda ba a ƙauna, za ki ga iyayen sun ƙyamace su wani lokacin ma har su kai su musu baki ko su ci da musu. Ba shi ne abu ne ba. Duk hakan na kuma gurɓata tarbiyyar da kowane yaran da suke a wannan gari. Saboda idan kuna kuma ƙoƙari ku tabbata ita ma za ta je ta lalata ya sani. Amma duk abin da yake na karfin da in ya faru da ɗa, sai a kama shi ba wayar da shi da za a yi ba. Lokacin da ya kamata a ci gaba da kulawa da shi kuma ba a yi masa da sun bace ba abin da ya zaɓi da ba.
Ko da ita ce da laifi.
Kuma a nuna masa ko da ita ce da laifi bai kamata iyayenta su zubar da ita ba. Tun da shi ita wanda aka zubar ta ƙara lalacewa yake baya gyaruwa gaskiya. Mai kima ita take gyara mutum da kuma yin faɗa kuma za ta ce wata ta aida da kasashen iyayen da suke. Saboda haka ko da ita ce da laifi abin da ya kamata a yi shi ne a nuna mata cewa ta aikata ba daidai ba. Abin da take ba daidai ba ne kuma a kawo ta a sa ta a tarbar gaskiya. Kuma idan akwai ya kamata ba wani counseling ma da yake na iyaye da malamai su a zama da ita a yi mata nasiha cewar abin da ke ba daidai ba ne. Sai idan aka tafi ta aka kada ta ta tafi za ta je ta duba ta tarbiyyar wasu ƴaƴan kuma idan aka yi mata baki ƙara lalacewa za ta yi. Babu gyaruwa kuma har abada idan aka daga ta sai a ce ƴar wane ce jikar wane. Abin da iyaye za su duba shi ne ta tarbiyyar dama tun daga fari take lalacewa kuma za ka bari tarbiyyar ɗanka ta lalace. Da wani hali taimakon ka tallace ka nuna masa yayi ba daidai ba kika ƙara taɓa shi dawa sannan fa a cikin ta haife shi kuma ba wanda ya fi ƙarfin jarrabawa. Abu ɗaya wanda ba a ci ba wai sai ake yi yaran su ci gaba ba a'a amma ka ci gaba da tabbatar da ɗanka don har Allah ya kaddara masa wannan mummunan hali sai ka kuma kama shi kai masa nasiha ko kuma nufi har abada tarbiyya ba ta bushe.
Kaji yanda magana ta kaya.
Dalla dalla to mun gode Allah da ya kawo mu sati uku muka yi shi a jere muna raddaddaga wannan magana don haka take. Ya kamata a ce an magance abun in zargi ne in ma gaske ne wanda aka yi da shi ya sani kowa
ke zagi a kasuwa. Ya yadda ya kamata.
Yawa.
Sai kuma yau Usman yau ne ranar yaba wa malamai a nan Amurka.
Eh teacher appreciation week.
Na san kana da yara ya ake yin abun ne.
Yanda ake shi ne zaka yaba musu ko a rubuce ko da aljihunka ta hanyar siyan irin gift card din nan da ake na sayayya kamar misali ka saye shi ko dala 5 ko ba dole bane amma kana iya yi
dan kawai ka yi musu godiya
gode musu cewa kuna kula da yaran mu kuna koya musu abin da ya kamata da sauransu. To abin da din nima nake nan sai ka hada da rubutun ko duka to ni duka na hada. To kai kuwa nan irin yara
ta to a madadin wannan rana ni dai ina godewa duk malaman duniya gaba daya
gaskiya ne
sannan ba su ba ilimi
sannan mu ma a gida ku dinga godewa malaman ƴaƴan ku ba ku zage su ba in sun yi ba daidai ba wannan ku zauna da su ku yi magana
haka ne. To kaga sai mu ci gaba da faɗakarwar da muka saba a shirinmu na yau da gobe. To yanzu duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Rob McLean.
Sunana Usman.
Da ni Hafsat Maina Muhammad muke cewa ku huta lafiya. Shirin su BOA.
suka yi wuta tantance
da
yi bincike ta taro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau da gobe muryar amurka